mémoire de mon peuple sera le sujet de mon devoir, le pouvoir.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, sunana Nasiru Adamu Elikaya. Majalisar Wakilin Jihar Texas ta kada kuri'a tsige Attorney General Ken Faxon na jihar dan jam'iyyar Republican da aka samu da laifuka. Matakin na jihar Sabar ya haddasa dakatar da babban lauyan jihar nan take da kuma kaddamar da bincike a majalisar dattawan jihar da zai sa kawar da shi daga kujera na dindindin. An kada kuri'ar bayan tsawon wata daya na duba batun. Binciken majalisar wakilan jihar ya gano tuhuma 20 ga Faxton, wanda ya samu wa'adi uku kan kujera da ya hada da matukar saba ka'idar aiki, katsalandan ga lamuran shari'a, rashawa da kuma cin amanar al'umma. Bayan kada kuri'ar, ofishin Faxton ya ce an yi tsigewace bisa tuhumar da ba gaskiya ba. Masu bincike na majalisa sun ce binciken babban lauyan ya hada da bayanan ƙarya da kuma waɗanda ba hujjar kare su. Alhadin na al'ummar Turkiya za su koma fagen zaɓe zagaye na biyu da zai share fagen shugaba Tayyip Recep Erdogan ya samu mulki a wa'adi na uku da zai kai shekaru 30 da hakan zai ƙara ƙarfafa mulkin wuka da nama. Hulɗar diflomasiyya ta ƙarfa-ƙarfa da kuma tsarin tattalin arzikin gwamnati ta baibai. Erdogan mai shekaru 69 ya ba da mamaki daga abin da kuri'ar ra'ayin jama'a ta nuna, inda ya samu kuri'u da ratar da ta kai kusan daraja 5 kan abokin amayyarsa Kemal Kilicdaroglu a zagaye na farko ranar 14 ga watan nan. Amma duk da haka bai samu kashi 50 cikin 100 da zai hana tafiya zagaye na biyu ba. Ba da mamakin da ya tsakiyar tsadar rayuwa mai tsanani da kuma lashe zaben majalisa da jam'iyyar AK ta Musulunci da yake kawance da ita, jam'iyyar MHP da sauransu, fiye da abin da gogaggen ɗan siyasar da ke cewa zabensa tamkar zabe ne na daidaita lamura. Kilicdaroglu, mai shekaru 74, ya samu takara ne daga kawancen jam'iyyu kuma yake jagorantar jam'iyyar Republican da wanda ya assasa Turkiya Mustafa Kemal Ataturk ya kafa. Gamayyar jam'iyyun ta kaɗu, inda ta daure don dawo da azama bayan sakamakon da ya fito na Erdogan a zagaye na farko. Zaben da zai fitar da natijar ba wai wanda zai jagoranci Turkiya wacce memba ce a kungiyar tsaro ta yammacin Turai NATO kaɗai ba. Kasar mai mutum miliyan 85 za ta samar da yadda za a jagorance ta, inda tattalin arziki ya dosa bayan faduwar darajar kuɗin kasar da kashi 1-10 in an kwatanta da dalar Amurka a shekaru 10 da suka wuce. Haka kuma da tsarin hulɗa ta dake tare da ta gwale kasashen yamma ta hada hulɗa da kasar Rasha da kasashen gabar ta tsakiya. Ukraine ta shirya don kai farmakin kare kai mai dogon zango kan dakarun kasar Rasha, kamar yadda aka samu bayanai daga sakataren tsaron kasar Oleksiy Danilov. A zanta da BBC jiya Asabar, Danilov ya ce farmakin na zuwa nan ba da dadewa ba. Yana mai cewa za a iya kai harin gobe ko jibi ko a cikin mako. Yana mai kin bayyana takamaiman lokacin kai farmakin. Danilov ya ba da tabbacin cewa dakarun Rasha na janyewa daga garin Bakhmut na Ukraine din, amma suna sake tattaruwa a wajaje uku bayan karamar janyewa. Mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hana Mariar ta bayyana a sakon manhajar Telegram cewa dakarun Wagner, yan gaban goshin shugaba Putin, da sojojin Rasha sun janye amma suna sake harhaɗa kansu. Dakarun Wagner da ma'aikatar tsaron Rasha sun ayyana samun nasara kan Bakhmut a ranar 20 ga watan nan, bayan kimanin wata 10 na gumurzu kan neman kwace birnin. Ministocin kasuwanci na kasashe 14 a wajen taron tattalin arziki na India da kasashen yankin Pacific da Amurka ke jagoranta sun kammala cimma yarjejeniyar hada-hadar kayan kasuwa su rika tafiya ba tangarda kuma lami lafiya. Sashen cinikayya ya bayyana haka jiya Asabar da hakan ya zama babbar nasarar farko a tattaunawar tsawon shekara daya. Sakatariyar kasuwancin Amurka Gina Raimondo ta bayyana wa taron manema labaru a Detroit cewa yarjejeniyar ta farko ta buƙaci kasashen su kafa cibiyar da za ta rika kula da safarar kaya da kuma masu zuba ido kan magance tangarda don ba da gargaɗi ga kasashen na wuri ga abin da zai iya kawo tsaiko ga safarar kayan. Raimondo ta ba da misalin karancin matsakaitan kayan hara da kayan wutar lantarki lokacin cutar annobar coronavirus da ta rufe samar da motoci a Amurka, inda hakan ya tsugunar da dubban ma'aikata ba aikin yi.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki nune kasuwa.
Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, barkanku da warhaka. Barkanku da ƙara saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na kasuwa a kai miki doli, inda a yau muke a garin Gabi cikin yankin Madarunwa a wannan jiha ta Maradi, domin jin labaran kasuwa, musamman ma kasuwar Busashi ta wannan gari na Gabi, inda zamu tattauna da sarkin wannan kasuwa ya ba mu labarin dalilin kafawar wannan kasuwa da kuma irin cigaban da ta samu da ma matsalolin da ke gare ta idan akwai su. Duka zamu ji ba tare da ɓata lokaci ba. Sunana Mansur Sani, nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A tso a ga mu masu sauraro suna
kuyan sarkin kasuwa mashi gwan jami gero.
Masha Allah. To daga wancan lokaci zuwa yanzu za ku iya tana shekara nawa da kafa wannan kasuwa?
Daga wancan lokaci zuwa yanzu shekara ta 45. Ka gani? To har yau take 45 kuma kullun ci gaba take yi. Kullun ci gaba take yi.
Waye kafa ta?
Gabi ya kafa ta.
Eh, sarkin Gabi.
Sarkin Gabi.
Na wancan lokaci.
Wancan lokaci ba. Ya kawo nan kasuwa.
Kuna rike da sunan shi?
Kwareka. Gabi na Abu.
Gabi na Abu.
To shi ya kawo kasuwa. Har yau kuma ga ke kuma ga dan shi kuma ya je ya gyara kasuwa. To yanzu nan ya abin da ake saida kasuwa. A ɗauko waɗi daga Najeriya a kawo nan a saida, a ɗauka gari a kai mayar da a saida, a ɗauka gari a kai ɗan yita a saida, a ɗauka gari a kai abu ga sahu a saida. Duka ne muna jin daɗi. Duka kasuwa yanzu ba wa da kasuwa mai rayuwa sai wagga. Abin da ya cufe amma gari lahiya da take.
Dami-dami wannan kasuwa ta ƙumsa?
Dami-dami ta ƙumsa ta ƙumshi gero, ta ƙumshi dawa, ta ƙumshi awaki, ta ƙumshi shanu, ta ƙumshi jakkai. Ta kwamshi raƙunma kuma ta kwamshi jin daɗi. To da kuma zo shi shi ta lahiya lau. Duwan ya zo shi shi ta lahiya lau gidan shi. To kuma wanga abu ga yanzu mu da ke sarkin kasuwa. Nisan mace sarkin kasuwa ne mai gero. Amma mai kowa jin daɗi. Tun da kasuwar mu yana ƙaruwa. Ta yi mutane, ta yi Busashi, ta yi komi. Jin daɗin mu kenan. Amma yanayin da ya sa yanzu ba wani da wani talauci dai sai guda biyu talauci mu.
Mina ne shi?
Talauci mu. Talauci mu dai ba mu da ruwa kasuwa. Ba mu da shaguna kasuwa. Ba mu da inuwoyi kasuwa. Kuma har yau ya ita kasuwar ba tana ci gaba. Amma akwai ma'aikata masu dandan kwaye mu ita. Saboda mutum ba mu da mutum shawada. Wanga fahimtanci a sangam halal ne a yi su. Amma a zanci ɗan huta.
Abin ya an tsananta.
Madalla. Shi ba ɗan ƙari ya zo ya ga an kore mu babban ƙari gobe ya zo.
Shi ma sai ya ji tsoro.
To yau shi ma sai ya ji tsoro ba. To duk wani abu shi ne damuwa mu. Ba a ciya ba iko. Kamar kake ba Allah ko.
Gaskiya.
Amma akwai iko amma kuma akwai ragowa. Ko zai ne shi taya kwana. Don mu je dangin daɗi. Wannan kasuwa mai albarka.
Kama ɓangaren Busashi ga shi sallah ƙarama an yi ta. Yanzu babba ce ake ƙoƙarin tunkara. Dami dami ne ne wani lokaci, wannan lokaci za a iya cewa lokaci ne na taɓa kasuwa wannan ta tashin ta.
To ita wannan kasuwa ta Busashi dama tun da zane ka zo kai kan abin da sai baka mamaki ka ga abin da ke kawo wani ne. Ko wasa ne ya ko akuya ko tushiya ko raguna ko jakai. To yanzu ka ji sai ɗaya rage sai abin da ka gani shi da shi ya jaka aiki. To wannan kasuwa duka alheri ya sauka gare ta.
Akwai sauƙin Busashi a wannan wuri?
Ito, ai sauƙi Allah ke da shi. Jan mutum mai dukiya shi kawo sauƙi. Mai sai ya yi kwasa sauƙi. Amma mai dukiya ya yi kwasa san tsada. To shi ne wangan. Amma yanzu aka diba a ga abin. Ga da yake zowa su masu shanu su diba. Masu kawowa. Masu kawo awaki su diba. Masu kawo tumaki su diba. Masu kawo jakai su diba. To shi ce har yau jiya. Sai an raƙuma kuma su diba. Sai ke koma ga 'yan waina su diba, ‘yan are su diba, ‘yan sejin ruwa su diba, ‘yan hula-hula su diba, a zai ce sauƙi da zagin daji.
Kuna da wani sako ga hukumomi game da wannan kasuwa?
To, a, mun sako ga hukumominmu sun dai ba mu lahiya, kuma muna jin daɗinsu, kuma ba mu matsala gare su.
Harkar tsaro ba ta taɓa ku?
Gajiyar.
Harkar tsaro kamar da wannan ɗauke mutane da wasu abubuwa bai rage maka kasuwa a banga ba.
To wannan 'yan bindiga, ko ke kare an yi nan yamma. An da ke mutum hudu, yanzu ne maka ikon kwana waje, ba ka ikon ke yadda ne a jari harkar ga. Kuma ba kan ga wurin waƙi a zaki.
Haka ne masu sauraro kamar yadda kuka ji muna kasancewa tare da ku a wannan taraku ko kuma wannan kasuwa ta Busashi da ke ci a halin yanzu. Malam, a gaya mana suna.
Ni Maniru Alhaji na Malam.
Maniru Alhaji na Malam, wannan taraku naka ne?
Eh, taraku na shugaban dalale na kasuwar.
Dami a wannan wuri naka ya kumsa?
Eh, nan yana kumsar sanuwa namiji, akwai macen sanuwa.
Eh,
karami da babba.
To ya kasuwa?
Kasuwa sai mu ce mu gode Allah.
An ce dillali.
Eh, insha Allah.
Kake kallon tahiyar wannan kasuwa ta ku.
Tahiyar kasuwar mu ko? Kasuwa alhamdulillah baki iya gurgurdun abin da Allah ya huwace mana yi. Shanu an kawo. Za a bada usula, za a bada takarda ta patent, kowa na biyan diya ta hakin kasuwa. Wannan hakin mutum bai ba ni zan da shi sai biya diya. Ko haka ba?
To yanzu zaka ga mun farashin waɗannan basashi, wannan zai kai nawa, wannan zai
kai. Wannan zai kai jika 150. Karami ne wannan kana gani. Wannan sanuwa 140. Ka gane ko? Babban sa yana sai na jika 500.
Waccan ga wani
tambaya. Waccan sanuwa ce babban jika 250.
Take.
Eh, haka mun yi.
To aka kamanta da shekarun baya zuwa yanzu. Ya ce sun sauko ne koko sun
kawo? Sun hauhawa.
Ni ya kawo hauhawa su?
Hauhawa su lokacin da can akwai dukiya, yanzu 'yan ta'adda sun hana babu
dukiya. Wannan kore busashen da aka yi hada.
Wala, shi ne wannan kore busashen da aka yi, shi ne ya kawo matsalar rashin dabba. Amma an ba don haka ba lokacin ba mu tsarin dabba. Amma yanzu yawa da shiga hannu an kore, mutane sun tagayyara. Sai abin da Allah ya shi ne, abin da Allah ya rage ne shi ne ake dan gungura ana taya. A biya ma gida bukata. A ɗanyi buƙatu abin da mata ya sarari abin da Allah ya sauka. Eh, insha Allah, kware-kware. Kuma ga zuwa ku da kai mun gode, Ubangiji Allah ƙara muku hazaƙa da ku kula da mu, kun zo kun tuna da mu. Kasuwar Gabi lalle tana ci gaba, insha Allah. In ba da 'yan ta'addan nan ba kasuwar Gabi, to nan wajen babu kasuwa.
Sunana Sani Abdullahi, kawowa dai nake kuma in saye kuma hayo jihar bana a wannan kasuwa kawo dabbobi. To alhamdulillahi bakin gwargwado yanayi yana dan juya, wani bi abin ya dan hawa, wani bi kuma ya dan rage. Kwanuka lokacin da aka tsaye da nerar nan kasuwa ta dan lumbasa, amma dai yanzu kuma ta dan fara daga bakin gwargwado. Wasu saboda tsoron lamarin, saboda tsarin ya barkace ma sun aje kasuwancin sun bari, sai dai da kuke dan zagaya a kasuwar nan.
Ina maganar ga sallah babba ta he, ni wani ne fatan ku?
To fatan mu ga sallah babba ta he, Allah ya sa ta zo mu da cinaki, ma'ana cinaki ka kawo ka sayar, wanda ya kawo ya sayar da shi ma, wanda ya zo saye shi, wanda ya zo saye ya samu abin da zai saye, wanda zai sayar da shi ma samu abin da zai saya. Kowa ya tashi tsaye bakin gwalgwado da kasuwa, ya yi tsaye da kahun shi tun daga jika goma ya Allah ya baka, ko da kaji ne za ka taya ka saye, ka je ka saya da jikakka goma, ƙila ka samu dala 100 cikin wannan jika goma, ta heye maka wani ya zo ya ja ra'ayinka ga zuwa ga aikin da ba shi bane. Dan komin ta dade akwai matsala. Amma ana kira ga matasanmu gaba ɗaya na Niger, gaba ɗaya all na Niger da Nigeria, kowane ya tsaya. Yayi tsaye ya koyi sana'ar da zai yi, tun daga sai da kaji har zuwa sai da tumaki har zuwa sai da awaki da dai sauƙai. Ko tanta baruza ka dinga sauwa yanzu a baruwa danga za ka sauka ka kawo kasuwa sai ka samu dala ko ya baka ciki, kenan ya haika zauna a banza har abin wani yana baka sha'awa.
Sunana Dahira Garba, na zo sayan dabbobi garin Gabi. Ina sayan raguna, ba abin da ban sayi da awaki, yayan awaki ba abin da ban saya. Amma mu can muna sayan su muna samu alhamdulillah. Amma ga yanzu dabbobi sun yi karamci saboda wajen tsaro ya mamu kaɗan, ko ba gaskiya ba? Da can muna sayan kawai muna sayan masu dama, amma yanzu ɗan kaɗan muke samu mu saya, ko ba gaskiya ba? Muna so a taimaka mu wajen layin tsaro.
Ga sallah na tahi,
ga sallah na tahi. kuma wannan abun aka ci gaba da shi ba mujin daɗin ya domin Allah a taimaka mu da tsaro saboda sallah ke ta yi muna zuwa sayan dabbobi to in mutum ya ji wajen nan ba tsaro domin Allah bai leƙuwa taimaka mu muna
son
to busashe akwai su amma ba kamar wanda muke samun su ba can daga baya domin Allah sun dan rage domin Allah abinda ya kawo rishin su rishin tsaro tunda wani na nesa ne in ya ji tahuwa zai to ya ji ba dabba ya zo ba abinda za a sayi daga ciki domin Allah muna so a taimaka mu wajen layin tsaro in tsaro ya samu dabbobi sun samu
sunana Ayubu Abdullahi Gurum Ore wanda ake kira da AAG Zurma Local Government to sai da cin ma muna cin ta amma rishin tsaro yasa daga can wurin muke tahuwa zuwa neman abinci nan wannan harka sani ya take harkar mu kenan can wurin akwai kasuwannin da ya kamata mu zanki zuwa amma muna zuwa kasuwannin nan saboda yanayin rishin tsaro shi ya kawo mu sama a bige mutum ko mutum ma ya nuna cewa yana da irin naira 200 har ko 100 bai nuna cewa shi ne kudin shi kannan kuma idan ka sake can Najeriya kana zuwa kana sai in har baka zai ka sayi dukiyar nan wajen wasu ba shi ko zai ga cewa ai kai mai kudi ne kai saboda ka ya za a ce su baka san dukiyar su kenan sai maka illa shine muke haduwa nan Najeriya wa Niger tunda dai ai uwan mu ce da Najeriya da Niger duk daya yake kauna da magajiya ne shine mu zo neman abinci na Allah ya ba mu samu
kuma
ana da cewa bakin gulgudu ana da cewa saboda mutanen mu da dama kauyuka cikin Najeriya da Niger din bakin gulgudu duka suna son su zo su kiwo amma saboda ba zan nan hankali kuci kana gudun kaiwa a ce ga sani a gidanka akuya wannan ma idan tana kuka tsoro kake ji ga rayuwarka shi ya kawo wannan matsalai amma tabbas lokacin da ake zanna lahiya danan da can dade ne ana kasoni daga nan su je can su kai daga nan a zo a kawo kai rashin dabbobi yana damu mutane ran wannan gaskiya bai ba tsaro to ba dabba ko ba gaskiya ba za su hana aje ayi noma za a je a hana aje ayi kiwo da sauransu shi muke ta kamar shi a mutanen kauye ko a gunduman nan da kuma Najeriya bakin wurudu
yana da wani sako ga hukumomin waɗannan kasashe guda
abin nake sako gare su mun san suna kokari jajirtacce da Najeriya da Niger suna yi bakin wurudu kuma ina sautan Allah ya ba su ƙarfin gwiwa da kokari da kwazo da kariya ya kara ba su kan wannan business din
to madalla da wannan hira da muka yi da wasu daga cikin al'ummar da ke hada-hada a wannan kasuwa ta gaba muka kawo ƙarshen wannan shiri na kasuwa akai miki dole amma din sauran abokan aiki na gidan rediyo muryar Amurka Mansur Sani daga Mara'i Jamhuriyar Niger ke muku fatan alkhairi
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Sunana Rabban Yakubu Daudu Gabran na FSA kwa Sokoto Amadu Bello a wannan lokaci za mu yi magana ne akan inda annabi Isa alaihi salamu watan Yesu almasihu ya ba almajiransa ko mabiyansa wani misali wanda a cikin wannan misalin ya nuna kamar wani sarki wanda zai yi tafiya ya kira bayinsa waɗannan bayi sai ya ba su talenti ko kuma ya ba su dukiyarsa wanda wannan dukiya ya ba su ne da manufa na su je su yi ciniki a ƙarshe kuma cikin wannan ciniki idan ya dawo zai nemi bayani game da abinda suka yi ina ɗaukar wannan in kwatanta shi da misalin yadda Ubangiji ya halice bawa wato ya halice dan adam ya ajiye shi a duniya musamman ba domin komai ba domin ranar da suka bayyana gaban mahalicin su waɗannan bayi da aka halitta Ubangijin su ya samu abin da zai yi alfahari da su ma'ana me suka yi a rayuwarsu ta duniya menene shi mahalicin su zai yi alfahari da su ko kuma wace riba suka kawo wannan wuri da muke kokari mu yi magana a cikin littafin Luka sura ta 19 aya 13 ya ba mu haske game da wannan misali da Yesu almasihu ya kawo akan sarki wanda zai tafiya ya kira bayinsa domin ya ba su dukiyarsa don su tafi su yi ciniki don su kawo riba a ƙarshe rayuwa ta dan adam a duniya game da yadda Allah ya halice shi rayuwa ce wadda shi mahalici yana son a koyaushe
cikin imaninmu mu samu abin da muka kawo gaban mahaliccinmu wanda zai zama riba, ma'ana zai kawo ɗaukaka ga sunan mahalicci. Ya Allah, me muka yi? Maganar mu, ayyukan mu, huddan mu da sauran jama'a, Allah da ya halice mu yana son cikin dukan komai shi Allah ya samu ɗaukaka. Ina godiya domin wannan lokaci da muka samu daga su biyo a domin sadarwa na nasihar Lahadi. Ubangiji ya saka da alheri.
Madalla, yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni, Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar sankarau da ake kira da meningitis a Turance, da aka samu bullarta a jihar Agadez na Jamhuriyar Nijar. Hukumomin lafiya a jihar ta Agadez sun bayyana cewa akalla mutane fiye da 40 ne suka kamu da cutar, yayin da mutane 6 suka rasa ransu. Lamarin da ya tayar da hankalin al'ummar jihar, duba da yadda ake cikin yanayi na zafi, kuma a lokacin ne likitoci suka tabbatar da cewa cutar ta fi yaduwa. Jami'in kiwon lafiya a ma'aikatar lafiya ta jihar, Abubakar Ato, ya yi mana ƙarin bayani game da cutar a hirarsu da abokin aiki na Hamid Mahmud. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
To, cutar nan ta sankaro ƙwayoyin cuta ne, kuma su ƙwayoyin cuta kamar yadda mutane suke ƙabila-ƙabila ne. Akwai wanda muke cewa bacteria, akwai wanda muke cewa virus. Ƙabila-ƙabila ne da yawa, ba su da iyaka. Kamar yanzu kun ga yadda muke ce muku wanga kalaga da ta fito mana lalle endemic disease 2018 ma mun shaushawarta. Kuma kamar yadda ake cewa shaushawa da ake mayara ta wata tara. Akwai ta meningitis ciki, amma salaman waccan kalan meningitis A ce addakwai. To yanzu wagga da ta zo take ta bullo wagga bana ita C ce, meningitis C. Kaga kenan wancan shaushar da muke cikin gidajen likitoci sai zamanto duk shekaru nan da wanda muke cewa centre meningitic, centre ta meningitis tsakanin Chad, Niger, Nigeria, don da kullum akin nan ita ce take bala'i tana kashe mutane. To shine gwamnati ya tashi a 2013 an yi shaushawarta, a 2018 an yi shaushawarta, kenan sai wannan kalat ta akin ita ce sai ta bace. Shine kuka dan shekarun ga tabarakallah an samu abun yayi dan shuru. To bana da ta bullo, sai ta bullo wanda ba a yi shaushawarta ba sai kin. Kenan yanzu wannan saikin ita ce ake fama da ita, wadda yake ba a yi shaushawarta ba, kuma a cikin gidajen likitocinmu wadda ake ta wata tara kuma ba ta cikinsu.
Shin ita wannan cutar ta sankarau tana da alaka da zafi ne? A duk lokacin da zafi ya shiga ne take bazuwa, ko kuwa a'a ita dai tana da lokaci ne?
Kwarai ko tana da alaka da zafi. Daman kowace shekara ma in ka ɗauko dai daga farkon shekara don ku zuwa watan ga na Mayu zuwa ƙarshen shi ake dibin meningitis. Kuma a al'adance ne muna hadi likitoci ma suna hadi kullum, da ruwa sun zuba sai ka ga ta rage, saboda abun duka cikin iska ne yake ta. Kenan da an yi ruwa kura ta kwanta ta abun nan sai ka gani. Wannan kowace shekara ma, ko lokacin da ma ana yin annobat, ko mutane talakawa sun sani da ai meningitis ta yi kashi ta yi kashi, da an ce ruwa sun zuba sai ka ga duk mutane sun har rage, yan malati bulluwarta duk ta rage har ta kai ga tsayawa. Kenan tana da alaka da zafi kwarai.
Shin kwanan rana ko kuma a ce yawo cikin zafi haka shi ma yana sa wannan cutar?
Kwarai ko yawo cikin zafi, saboda shi ne muke cewa a adana yara, saboda fita cikin rana, don ka rana a banza ya fi tana kawo ciwon kai. Shi kuma jikin ga namu sai ta da ya samu wata ɗan kasawa kaɗan, ƙwayoyin cuta da man suna nan suna yawo. Kuma Allah kaɗai san abin da yake faruwa cikin jikinmu. Wani cutar kana gamuwa da ita, amma in kana cikin yanayi na kirki ka ci ka ƙoshi kana abin nan, sai ga jiki zai ƙoƙari da ita har ya kashe ta kai baka sani ba. Amma in ka shiga cikin yanayi wanda yake jikinka da kanshi ka ji mishi, ka bi rana ga wani rashin ci, rashin abin nan, kuma ka wahala ka sha rana ka gaji, ko falu kana gani. Wani lokaci falu duka muna da ita cikin jiki, amma in ta gamo da wata gajiya ko kai wani aiki, sai ka ga lokacin nan ne za ta bayyana. Kenan yadda kace lalle tana da alaka da rana, tana da alaka da rana sosai, kuma tana da alaka da wahaloli da ragewar garkuwar jiki.
Kamar ita wannan cutar ta sankarau an fi samun ta ne a cikin makarantun boko, shin wani matakai kuke dauka a wannan wuraren na makarantu?
Lalle gaskiya ne, gaskiya tunda mun ku har samu yawanci duka ɗan lakol ne, saboda wa'ancan ukunnan harin da na ce maka don koshin ekol a zinkin nan ne. Don a lokacin na matakin da muka ɗauka mun kiri inspector kin babban lakol kin duka director kin, don muka yi zance da shi suka ba mu bayani, sa'an nan muka ta yi tare da shi muka kai malakulonin nan ziyara. Don da muka je a wannan lokacin da yanzu duka matakan rigakafi ne ake ɗauka, saboda mu muna nan muna ta shawara, muna ta reunion da masu hannu da shuni da abin nan, muna ta abin nan. Don ana kuma wannan aiki ana cikin shi, duk wanda aka samu dan malati a ɗebi ruwa da gaugawa ko cikin dare ko cikin minene aika. Don wannan lakuroli su ma mun je mun faɗakar da su, muka ce kuma wajen ba da karatu na lakon a rinka ma yara zancen na mai nan jita da alamominta, saboda su ma yara su jiya su sani, saboda duka a taimaki juna. Kenan ko kaga wani abokinka ko wani abu yana ciwon kai, sai ka ce a mushe ya ce mana fa da an ji ciwon kai da masassara, a yi kokari a kai a gidan likita.
Ita wannan cutar ta menenjit zuwa ta fi kamawa tsakanin yara da mayya?
To, birman ta yi kama yara kwarai, amma mayya ma ba su kubuta ba, amma dai a kwarai ta yi kama yara daga zuwa shekara 5 har 14, mai har zuwa shekara 30 duk tana kama, kuma har wuce nan ma tana kama. Sirman dada mu a wajen mu a binciken mu duka sai ka gani ta yi dai ƙarfi a wajen yara.
Kamar yanzu mutum nawa ne kuka samu wanda ya kamu da wannan cutar a gadas a halin yanzu?
To, kama abinda muke cewa casus pay, kama mutane wanda yake alamomi ne, tabbatawa yadda na ce muku sai an hudda ruwan nan na baya an tura su Yame, don ka Yame to mai domina rahoto a kan lalle tabbata wannan ciwon ne. To, wa'incan na harin da muka samu na ce maka an samu guda uku, kenan ciwon ya tabbata. Don bayan haka nan an samu wajen yaro biyar cikin wa'inga har da wa'inda sun karasu. To, da bayan haka nan shi ne muka samu wajen yaro 29. Yanzu dai a takaice bon nan komunikin agadis in muka gama tun daga harin har yanzu, don mun kusa kai yaro 40. To, yanzu dai mutuwa da wanda aka yi cikin gidan likita 6, yaro 6 suka rasu.
Kamar ita wannan cutar ta menenjit idan ta kama mutum saurin kisa ne da ita ko kuwa?
Kwarai ko tana saurin kisa, wannan tabbat menenjit bata wasa, tana saurin kisa. Za ka gani yaro za a ce maka dan lokaci kaɗan da ya yi masassara ciwon kai, in ba abin nan ba za ka gani raman tana saurin kisa. Dan shi ne ake cewa a yi gaugawa, tunda duk abin cikin gauga ne. Lallai Allah shi yake da rai. Don ku ana gauka ne, saboda in kwanan mutum ba su kare ma ba kai samu illa, saboda ita wannan ciwo in ba ta kashe ba in ta riga ta tabbata ga mutum har ya galabe ta, to in ba ta kashe shi ma ba zai fita da kuramci ko da makafta. Ta gani don kenan tana baro ma mutum shaida wadda za ta zama mishi illa a cikin rayuwar shi.
Mun ga kun gamu da masu unguwanni, ita wannan gamuwar da kuka yi tana da alaka ne da cutar ta sankarau ko meningit?
Mun gamu da gwantanni na yankuna Gunduma Agadez, don kuwa wannan cikin wannan sabuwa abin nan da ya bula Agadez, don ka wannan ciwo wanda ake ce ma meningit a turance sankarau, don ka da Hausa ana ce mishi sankarau. Don ka nan da dan lokaci muka fara samun mutane wanda yake su ana da alamomin wannan rishin lahiyar. Don ku da aka aika ruwan nan da ake hudda gaba, sai muka samu uku wanda yake an tabbatar da mana wannan ciwon ne. Don ku tun a lokacin nan mu muka fara shirye-shirye na faɗakar da mutane, da gaya ma masu hukuma, da gaya ma masu ruwa da tsaki duka akan lalle ya tabbata wannan ciwo ya bulla a cikin Gunduma Agadez. Muka ce mu tara guntanni, saboda abin da yake ya shahi al'umma, akwai abin da yake mutane suna iya matakan da za su doka a wajensu, mu muna dokan namu su ma su samu su doki matakai, saboda a samu dai wannan rishin lahiya kar ta kawo mana wani antuka wani rishin jin daɗi babba.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, da fatan an ilmantu da abin da aka saurara. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, musamman abokin aiki na Hamid Mahmud, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.